Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Laraba 8 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za mu sake kawo muku dan takaitaccen tarihin jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya yayin da ya rage sauran ƴan kwanaki a kai ga zaben gwamnoni da na ƴan majalisar jiha a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ƴa mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Dubun dubatan ma'aikata za su karu a cikin yajin aiki na gama gari a yau Laraba domin kalubalantar mummunan hatsarin jirgin kasa a ƙasar Girka da ya kashe mutane 57. Kana ana sa ran gudanar da zanga-zanga da za a taru a wajen zauren majalisar dokokin ƙasa a birnin Athens. Hatsarin jirgin kasan ya auku ne a ranar 28 ga watan Fabrairu, lamarin da ya janyo fushin jama'a akan taɓarɓarewar harkokin jirgin kasa a Girka, inda ma'aikatan da ke yajin aiki suka ce rashin kula da rashin zuba jari da kuma rashin isassun ma'aikata da ma ɗimbin bashi na ma'aikatan jirgin ƙasan tsawon shekaru 10 su ne suka haddasa hatsarin. Da dama a cikin fasinjoji 350 da ke cikin jirgin mai zirga-zirga tsakanin birane a ƙasar da ya ci karo da wani jirgin dakon kaya, ɗalibai ne da suke kan hanyarsu zuwa birnin Thessalonica da ke arewacin ƙasar da suka fito daga Athens babban birnin Girka bayan hutu mai tsawo a ƙarshen mako. Bala'in ya haifar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar Girka, inda sama da mutane 10,000 suka gudanar da zanga-zanga a birnin Athens a ranar Lahadin da ta gabata, suka kuma saki ɗaruruwan balan-balan a sararin samaniya. Jawabin bayyanar jama'a daga manyan shugabannin ƙasar China waɗanda aka gabatar yayin taron shekara-shekara na majalisar dokokin ƙasar China da aka fara a ranar Lahadi sun nuna cewa shugaba Xi Jinping da jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar da yake tafiyar da ita suna ƙara ɗaukan tsauraran matakai na tunkaran Amurka. Da yake magana da manyan jagororin siyasa a ranar Litinin ɗinta ta gabata, da alamar shi yana ɗora alhakin ƙalubalen tattalin arzikin ƙasarsa a wannan lokaci akan cikakken katangewa da matakan danniya da ƙasashen yammacin duniya ke ɗauka a ƙarƙashin jagorancin Amurka cikin 'yan shekarun nan da suka gabata, yana mai cewa su ne suka haifar da ƙalubalen da ba a taɓa ganin irinsa ba ga ci gaban ƙasar China. Amurka ta sha musunta cewa ita ce ke jan ci gaban ƙasar China a baya, tana mai cewa ta yi ƙoƙarin tabbatar da tsari ne da zai hana gasar da za ta kai ga rikici tsakanin manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata ne ƙungiyar Tarayyar Turai ta kakaba takunkumai a kan mutane 9 da suka hada da wasu manyan jami'an gwamnatin Taliban guda 2 da jami'an soja da 'yan sandan Rasha da kuma wani gidan yarin Iran, inda ake zargin su da alaka da take haƙƙi da kuma cin zarafin mata. Muna inganta ƙoƙarin da ake yi na magance cin zarafi na jima'i da jinsi don tabbatar da duk waɗanda ke aikatawa za su fuskanci cikakken hukunci ga ayyukansu da kuma yaƙi da rashin hukunta masu laifi, in ji babban jami'in harkokin waje na ƙungiyar Tarayyar Turai Joseph Borrell. Sanarwar ta zo ne a jajibirin ranar mata a duniya. Matakin na EU zai dakatar da kadarori da kuma tafiye-tafiye a kan mutane 9 da kuma dakatar da kadarorin gidan yarin Kwashak, ɗaya daga cikin wuraren tsare mata da gwamnatin Iran ke amfani da shi da askarawan Syrian Republican da kuma wata cibiyar sojojin Myanmar.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. A ci gaba da waiwayar tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin Najeriya, za mu sake leƙawa jihar Kano da ke arewa maso yammacin ƙasar, jihar da ke da mahimmanci sosai wajen samar da yawan kuri'u a zaben shugaban ƙasa. Mazauna jihar dai sun bayyana abubuwan da suke buƙata daga duk wanda ya lashe zaben gwamna. Ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwarya aiko mana.
kalaka kamar kuka kuri'ar kalincinka kika rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kamar kuka
a ranar 27 ga watan mayu na shekarar 1967 ne aka kirkiro jihar Kano dake arewa maso yammacin Najeriya bayan da aka rusa tsarin gwamnatin lardi a Najeriya tun kafin kafa daular Usmaniya Kano ta yi shuhura a fagen siyasa da tattalin arziki inji Malam Ibrahim Ado Kurawa marubuci kan al'amuran tarihi da harkokin yau da kullum
Kano ita ce cibiyar siyasa da kuma tattalin arzikin arewacin Najeriya wannan ya samo asali ne tun lokacin da aka gina ginshikin tattalin arzikin Kano wato kusan karni shekara 1100 miladiya da aka fara gina ganuwar Kano daga waya da Allah ya sa aka yi jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo masu jihadi sun tabbatar da cinikin goro a daular Usmaniya Kano ta yi fice kuma Kano ta yi fice ta kowace ƙasa wurin yin kayan sawa ita ce na daya a duk nahiyar Afirka sannan da Turawa suka zo suka ga irin muhimmancin da tattalin arzikin Kano yake da shi suka kawo jirgin ƙasa sannan suka tabbatar da cinikin gyada wanda Kano ita ce ta kowa ci ƙasa a Najeriya wannan ya bawa Kano tattalin arziki mai karfi a wannan lokaci har ta kai zamanin da aka zo aka fara yin masaka ta farko da aka yi a Najeriya a Kano aka yi ta kuma lokacin sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero shine ya fara yin independent power da aka zo farkon siyasa Kano ita ce tushen siyasar canji wato nefu ita ce siyasar farko da aka fara yi a arewa da masu mulki suka ga abu zai yi wa da sarakuna sai suka kafa MPC Kano ita ta ba wa MPC damar da ta yi abin da ta yi saboda Kano ita ta kowace ƙasa ba da gudunmawa a MPC saboda sarkin Kano Sa Muhammadu Sunusi kuma sarkin Kano Sa Muhammadu Sunusi shine ya fara yin industrial estate a arewacin Najeriya wadda ta fi kowace girma saboda haka duk wannan yana nuna mana muhimmancin Kano a Najeriya da tattalin arziki kuma har izuwa yau Kano ta fi kowace jiha ba wa ƴan takarar shugaban ƙasa ƙuri'a saboda haka Kano ta fi kowace jiha muhimmanci a tsarin siyasar Najeriya
daga shekarar 1967 da aka kirkiro ta jimlar gwamnoni 18 ne suka mulki jihar Kano kama daga gwamnan farko wato Alhaji Audu Bako zuwa na yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje duk da cewa masana'antu da harkokin kasuwanci sun ci gaba da garawa har zuwa shekarun 1990 amma Malam Ibrahim Ado Kurawa
na mai ra'ayin cewa ci gaban ya gaza dorewa
dalili shine babu ma'aikatocin gwamnati wato institutions na gwamnati da na al'umma ba su kafuwa ba sosai wannan ya sa cewa idan an fara wani abu zai tabbata ba sai a rusa ta kai har matsayin da cewa yanzu tattalin arzikin Kano koyaushe kuma baya yake yanzu ya za a ce jiha kamar Kano ita ce ta tara a Najeriya Lagos tana da GDP dala biliyan 40 Oyo biliyan 21 Edo biliyan 17 Kano kuma biliyan 13 saboda bamu gyara yanda za mu tafi da tattalin arzikinmu ya zama na zamani ba
jam'iyyar APC ce ke rike da gwamnatin Kano tun a shekara ta 2015 zuwa yanzu kuma mataimakin gwamna na yanzu Dr. Nasir Yusuf Gauna shike yi wa jam'iyyar takara a zaben bana masu kula da lamuran siyasa a jihar sun ce Malam Ibrahim Khalil na jam'iyyar ADC da kuma Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP na cikin 'yan takara na kan gaba da su fafata da juna wajen neman kujerar gwamnan Kano a zaben bana sai dai yayin da 'yan takarar ke ci gaba da bayyana manufofinsu kanawa na ci gaba da bayyana abin da suke ganin shine damuwarsu a fannoni daban-daban na rayuwa
Sunana Muhammad Sani ya kamata gwamnati ta kula da manoma domin bunƙasa noma ya sa an samu rangwame na waɗansu abubuwa daewa da tashin hankali
Sunana Abdulsamad Muhammad Usman abinda ya kamata a ce 'yan takarkarin kujerar gwamna a jihar Kano su mai da hankali shine abin da ya shafi bunƙasa harkokin tattalin arzikin jihar ilimi da kiwon lafiya kuma abin mai da hankali kan ilimin da zai ba wa mutum damar koyar sana'a
sunana Hajara Adam fannin ilimi tun daga primary har jami'a ana buƙatar tallafi saboda akwai wasu da yawa suna son su yi karatun amma babu hali
sunana Musa Zangina Adam ina ganin duwanne kafin mota a Kano abin da muka fi buƙata ya duba shine rayuwar matasa da mata musamman wajen sawa musu aikin yi da sana'o'i bayan wannan duk gwamnatin da aka fi a Kano muna buƙatar ta ba ƙaramin kuɗaɗensu wannan yana rage raɗaɗin talauci da al'umma suke ciki
a hannu guda kuma al'umma na tsokaci kan yadda suke ganin ya kamata a gudanar da zaɓe mai tsafta kuma cikin lumana
hukumar INEC gudanar da aiki yanda ya kamata, hukumar 'yan sanda kuma su kare rayukan mutane, sannan kuma bangaren 'yan siyasa, bangar siyasa da 'yan daba da su waye-waye, duk wanda abuwa a je shi a gefe, kowa ya je zabi abin da yake so bisa cancanta.
Sunana Fatima Muhammad. In dai jami'an tsaro suka dauki matakan da ya kamata, hukumar INEC suka yi abubuwan da ya kamata, tun Allah ya da muna gani kan zaben bana kan ba za a samu matsala ba. Su kuma 'yan siyasan namu in suka yi huduwa 'yan mabiyansu gargadi, to insha Allah komai zai daidaita.
Sunana Rabiu Ahmad Kofar Mazugan. Hanyoyin da ya kamata a bi ko da za a bi wajen tabbatar da zabi a cikin kwanciyar hankali shine: na farko, adalci daga dukkanin bangarorin da aka dora wa nauyin gudanar da aikin su.
A ranar 11 ga watan Maris mai zuwa ne hukumar zaben Najeriya INEC za ta gudanar da zaben gwamnoni a fadin kasar bayan kammala na shugaban kasa a ranar 25 ga watan Fabrairu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hare-haren makami mai linzami da Iran ta kai akan iyakar Iraki ba abu ne da za a lamunta da shi ba, kuma yana jefa fararen hula da zaman lafiyar yankin cikin hatsari, in ji ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock a ziyarar da ta kai babban birnin Iraki bayan kusan shekaru 20 da mamayar da Amurka ta jagoranta. Ministar ta faɗa a jiya Talata cewa tare da hare-haren makamai masu linzamin, gwamnatin Iran ba kawai tana nuna halin ko in kula da kuma murkushe al'ummanta kadai ba ne, tana kuma jefa rayuwar bil'adama da zaman lafiyar yankin gaba daya cikin hatsari domin ta ci gaba da rike iko. Ba za a yarda da wannan abu ba, kuma baki ɗayan yankin na cikin hatsari, tana faɗa wa wani taron manema labarai tare da takuranta na ƙasar Iraki. A bara, Tehran ta harba makamai masu linzami a kan sansanonin ƙungiyoyin Kurdawa da ke arewacin Iraki, da ta zargi da hannu a zanga-zangar nuna adawa da matakin da gwamnati ta ɗauka kan mata, lamarin da ya raba ɗaruruwan Kurdawan Iran da matsugunansu tare da kashe aƙalla mutum guda tare da jikata aƙalla wasu takwas. A ƙarshe, Iran ta kama mutane da dama da ta ce suna da alaka da batun guba a makarantu, tare da zargin wasu da alaka da kafofin yada labarai na 'yan adawa na ƙasashen waje da kuma tarzoman baya-bayan nan, a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin cikin gida ta ƙasar ta fitar a jiya Talata. Sama da 'yan mata 1,000 ne suka kamu da rashin lafiya bayan da aka saka musu guba tun a watan Nuwamba, kamar yadda kafafen yada labarai da jami'ai suka bayyana, inda wasu 'yan siyasa ke zargin ƙungiyoyin addini masu adawa da ilimin 'ya'ya mata. Sanarwar ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa mutane uku a cikin tawagar mutum hudu da aka kama suna da tarihin shiga cikin tarzoma na baya-bayan nan, kuma an tabbatar da alakar su da kafafen yada labarai na 'yan adawa na kasashen waje, in ji sanarwar. Sanarwar dai ta kara da cewa hukumomi sun cafke mutane da dama a larduna 6 dangane da guba amuranta.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar.
Ira mafita linzami ya tsinke min sama lungiya, sama lungiya, sama lungiya.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka, a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau 8 ga watan Maris shine ya kasance ranar mata ta duniya, ranar da Majalisar Dinkin Duniya take domin yin bita akan irin ci gaban da mata suka samu a bangarorin rayuwa mabambanta, tare da yin duba a wani bangaren kuma akan matsaloli da kalubalen da suke fuskanta domin gano hanyar da za a bi don magance su. Taken ranar ta bana shine Embracing Equity da harshen misara, wanda za mu iya fassara shi da a rungumi adalci. Domin tattauna wannan maudu'i a yau mun gayyaci Hajiya Hawwa Mustapha Babura, yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka, sai Hajiya Uraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hawwa a game da wannan rana da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki da murna ta ga wannan rana ta mata a duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware saboda nuna muhimmancin ya mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ya mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ƴaƴanta, a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura, ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along,
suma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yanda ya nuna, ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan, mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma ɗaya ga ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi, ba ma irin wannan ba. Kuma alal misali wajen ilimi, sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shi ne zai je ya ilimi, an sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi. Amma yanzu ga shi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya, amma akasarin kasashen duniya ƴaƴa mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan kike a matsayinki na ƴaƴa da ba a fahimta ba, sai dai ƴa mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata, in bai bata ba ma ko oho. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa, yadda mata suke iya samun dama su yi aiki su samu na kansu, kuma suna samun mataki a ilau a guraren ayyuka.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama, zaki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne.
Amina ce Muhammad ita ce fa mace muke yau ni general na United Nations, amma duk da haka ai ba ta manta tarbiya ba, ba manta kuma inda ta fito ba, ta san cewa dai ita mace ce kuma a ga musulunci ko da yaya ko me yin ci gaban da ta samu. An koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyar mu cewa namiji shine na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini, wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka, don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da suke da ban sha'awa, da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ɗan uwansu da fitar da danginsu daga talauci, don suna da abin hannunsu. Ban tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gajiwa, ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba, ba wai ana cewa mace za ta zo tana dagar da karta da miji ba.
Wannan tabbayar taki ce Hajiya Hawwa. Na kira ayin duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ƴa mace a nahiyar Afirka, ma ba Najeriya kawai ba, sai na sarawa Afirka sosai, musamman Najeriya ƙasata ta farko. Akwai ci gaba sosai, matakai kala-kala da ya nuna mana, because idan na lura zan ga a zamanin iyayena shi ne zamanin da mata ba a yaje musu lallai su samu ilimi. Aka zo ga kan yayyena, daga kan yayyena aka samu mata suna da ƴancin ilimi har da wasu da suke zuwa su yi aiki. Daga kan irina yanzu an ban mu mun fito ko da miji ko ba miji, iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura 50, amma tun daga kaina aka yadda wa ƴa mace take iya fita ƙasar waje ta yi ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba. To yanzu kuma ƴaƴanmu suna da samun mukami a shugabanci kamfanin da za a iya ɗauka. Yanzu a Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama, muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa, akwai mata likitoci, so ta wannan samun cigaba ne. Kuma in kika saki ga cewa ko a ƙasashen da aka ci gaba musamman ƙasar Amerika da kowa da yake kallo ya koyi da kita, har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki. Zaki ga kuma aikacin idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai, amma sai a ɗara wajen biyan albashi sai a ba namiji fiye da mace. To ganin cewa ƙasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba, har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren. To ai sai mun fara wa kanmu, mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen irin su Najeriya, a gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki.
Na dawo gare ki Hajiya Hurira. Menene ra'ayinki game da tashin ranar da bana?
Ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara. Matan mu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari, suna da ilimi, suna da fahimta, suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura. Duk mace da Allah ya mata rufin asiri za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba, to za a taimaka ma jama'a. Don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi iyaye ne ko yarinya karama ce ba shi ka halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a, ba wanda take yi kawai ita san ita ne. So a ce wai yanzu yake faruwa ko man ji daɗi yanzu ne ya faru, ya kamata a yi wannan abu, wannan abin ya faru ɗin kiri. Don muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad, ita ce fa mai taimaka ya rubuta
babban sakatarin majalisar ɗinkin duniya
gaba ɗaya. Duk da haka za ki ga tana rike da addininta, tana rike da tarbiyyarta, akwai ranga da gani an mata wani intabi ƙarau abin da tana magana da Fulatanci, tana magana da Hausa. Ba ta taɓa tuna cewa Allah ya yi ba ta wannan position ta kuma za ta tubu a Afirka, dole ne su zo karkashinta. Ban tambayi akwai wannan ma a jikinta, kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama, wannan aiki ta kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane. Jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai.
Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba? Duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ɗin ma fa yanzu ana damawa da su, amma da sauran rina a kaba.
Ya kamata a bar mata su yi karatu, shi ne mafitar komai. In mutum da ya karatu ba, ko da an dan falali kuɗin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi, ba za ki sai miƙar da kasuwancin nan gaba don ba iya yanda za ki cuccuya shi ba. Amma in aka bar ki kika yi karatu, ko da karatun nan bai kai university ba, ko da primary ne aka bar, mata ka kai da wannan ranar farin ciki, because gaskiya a kowane rana ci gaba mutum. To amma abinda zan ma matan magana gargaɗe su da muna samun an ba mu ɗan hanya mu ci gaba, mu ringa ɗaukan wannan abu kai gida. In ya ce ku kai ƙauye, don duk kuɗin shigar mutanen da suke ƙasan, kawai abinda ba ma na take ce wani lokacin na ka ce Hajiya Hurira, kin ga ko ne rufan asirin ki inda ki taimaka ma ƴan uwan ki na ƙauye, ki ba ki da rufan asiri. Tana nufin cewa in ba kafa su suka yi abin hannu ba, kullum za su zo su tambaye ni abin da za su yi. Kuma in ina ba kullum da ba su abin da za su yi, kuma wancan kuɗin ba kullum zai ƙare.
Ki sauraro kada a sha'afa, ana sauraron shirin ciwon ƴa mace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya kai mu, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
shirin na wannan mako ne da jaridar Kalara anda taroto mana cewa a halin yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana ci gaba da binciken yadda aka yi aka kashe dan jaridan FM Nzogo wanda ake zargin cewa akwai hannun wani babban dan kasuwa a kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Amugu Belenga wanda yake da gidan talabijin na Vision ka da kuma gidan jaridan nan na Anadolu yanzu dai an garzaya da su gidan yari na Benin Yaounde domin ci gaba da binciken kwafna yanda aka yi aka kashe wannan dan jaridan sai kuma jaridar Bisahar ta Arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma kokawa take yi kan yadda al'umman bangaren Arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru suke fama da mawuyacin hali ta bangaren tsadar rayuwa wanda kasar Kamaru yanzu haka ta fada a ciki kasancewar irin karin kudin man fetur da na gasual da gwamnati ta yi a halin yanzu amma gwamnatin ta kara wa ma'aikatan gwamnati da yan kwadago albashin su sai dai jaridar tana ganin cewar yin hakan ko wannan karin ba zai tabuka wani abun ku zo mu gani ba ga rayuwar al'umma jaridar Japan kuma cewa ta yi a halin yanzu dai hukumar zabe mai zaman kanta Elecam ko Election Cameroon ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben yan majalisar dattawa a kasar Jamhuriyar Kamaru wanda za a gudanar nan da lokaci kankani a cikin wannan watan sai kuma jaridar Le Message ita kuma tsegunta mana ta yi cewar a yanzu haka yan adawa a kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara kokawa ga yadda suke ganin kamar za a yi musu takun saka ko kuma kafar angulu a wajen gudanar da zaben da za a yi na yan majalisar dattawa a kasar ta Jamhuriyar Kamaru za mu kammala sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar UNICEF ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma gulma ta mana ta yi cewar yanzu dai ƴaƴan jam'iyyar LDPC masu mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru suna kokarin ganin cewa an gudanar da zaben yan majalisar dattawa wanda yanzu haka gwamnatin kasar Kamaru haɗin gwiwa da kungiyar nan ta Election Cameroon suke kokarin hadawa a kasan yanzu dai yan majalisar dattawan guda 100 ne za su zauna a majalisar sai dai wata doka a kasar Jamhuriyar Kamaru ta ba wa shugaban kasar ta Kamaru cewar shi yana da hurumin zabo yan majalisar dattawan har guda 30 waɗanda zai ba su kujeru na alfarma a cikin majalisar amma yan adawa suna ganin yin hakan kamar zai iya kawo tseko ga tafiyar da zaman majalisar kasancewar duk a cikin kasar Jamhuriyar Kamaru din jami'ar LDPC ce ko CPDM ta shugaba biya ta kame ko ina a fadin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
dubun dubatan ma'aikata za su karu a cikin yajin aiki na gama gari a yau Laraba domin kalubalantar mummunan hatsarin jirgin kasa a kasar Girka da ya kashe mutane 57 kana ana sa ran gudanar da zanga-zanga da za a taru a wajen zaurin majalisar dokokin kasa a birnin Athens hatsarin jirgin kasan ya auku ne a ranar 28 ga watan Fabrairu lamarin da ya janyo fushin jama'a akan tabarbarewar harkokin jirgin kasa a Girka inda ma'aikatan da ke yajin aiki suka ce rashin kula da rashin zuba jari da kuma rashin isassun ma'aikata da ma dimbin bashi na ma'aikatan jirgin kasan tsawon shekaru 10 su ne suka haddasa hatsarin
masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.